Gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu Rediyo Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Dalol FM da kuma Nomad FM. Ana kuma iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ko shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin yanar gizo na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 8 ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muka sake dawo muku. Cikin shirin namu na wannan daren naku, za ku ji cewar jam'iyyar APC na cikin tsaka mai wuya. Wai kuwa me hakan yake nufi? Su wane ne halattattun 'yan jam'iyyar?
Ko yake jin wani daɗi ko yake wani next level ko bottom level ko sky level, Allah ya bashi dama, mu muka bashi dama.
To za ku ji wannan a cikin shirye-shiryen namu. Ita kuma hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar yin nazari akan ire-iren matsaloli da mata kan fuskanta a Najeriya, duk da cewar ana samun ƙarin mace-mace a ƙasar. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine akan rahoton hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce yawan mutane a Najeriya zai rubanya sau biyu nan da shekaru kaɗan masu zuwa. Kuna ganin hakan zai taimaka wa tattalin arziki da kuma al'ummar ƙasar? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Bayan nan kuma za mu kawo muku labaran wasannin tamola a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar da ke saka ido kan mallakar makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekarar 2015 da ita. Hukumar sa ido a kan mallakar makaman kare dangin da ake kira IAEA a takaice ta faɗa a yau Litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta haura adadin da kashi 4.5 cikin 100, wanda ya saba adadin kashi 3.67 da aka amince mata ƙarƙashin yarjejeniyar da ta saka hannu, wacce ta daƙile shirin Tehran na ƙera makaman nukiliya. Sanarwar ta hukumar IAEA na zuwa ne sa'o'i bayan da hukumar da ke kula da harkokin makamashi ta Iran ta faɗa cewa ta haura adadin kuma tana duba yiwuwar ta ci gaba da ƙarawa zuwa kashi 20 cikin 100 a matakin da za ta ɗauka nan gaba don janyewa daga abin da ta amince a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya. Iran ta ce za ta iya ɗaukan wannan mataki muddin ba ta samu taimakon da take bukata daga sauran ƙasashe da ke cikin yarjejeniyar ba, buƙatar da ta nemi sassauci daga takunkumin karya tattalin arziki da shugaba Donald Trump ya saka mata. A yau Litinin, Birtaniya na ci gaba da laluban yadda aka kwarmata wasu bayanan sirri na harkokin diplomasiya daga ofishinta da ke nan Washington, waɗanda suka kwatanta shugaban Amurka Donald Trump a matsayin mutumin da ba shi da ƙwarewa, ya kuma kasance mutum da ya fita daban wajen yin abubuwa da ba su dace ba. Hukumomin London waɗanda suka kasance abokanai na ƙud-da-ƙud ga Amurka na fama da kunya da fitar waɗannan bayanai da suka muzanta shugaban na Amurka, waɗanda jakadanta Kim Dorrod ya bayyana. wanda kuma shine jakadanta a Amurka tun daga shekarar 2016. Sai dai har yanzu hukumomin na London ba su musanta sahihancin waɗannan kalamai ba, bayan da aka wallafa su a Burtaniya a ƙarshen makon da ya gabata. A martanin da ya mayar a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce, "Ni ban san jakadan ba, amma dai na san ba a san shi a nan Amurka ba, kuma shi ba wani abu ba ne, ba za mu sake yin wata hudda da shi ba." A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo, Bosco Ntaganda, da laifin yaƙi 18 da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi a kan bil'adama. Ntaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. A lokacin da alƙalin kotun ICC yake jawabi, Ntaganda ya amince kamar yadda ake mai inkiya da suna mai kashewa, amma ya ce ba haka ba ne. Ntaganda ya dage cewa shi soja ne a lokacin, ya kuma ƙara da cewa shi ba mai aikata laifi ba ne, inda ya ce, "Ni ban taɓa kai hari kan farar hula ba, a kodayaushe ina kare su ne." Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Borin cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu, a cewar wani mai yajin cin abinci da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta. Ya kuma tura da hotunan mutane da ake tsare da su, waɗanda wasunsu ke rike da wani kwali da aka rubuta cewa, "Muna cikin kabari," da wani rubutu yana cewa, "A cece mu daga bom na gaba, mu ne muka tsira, amma kuma har yanzu ana auna mu." Labaran da ƙarin wasu hotuna na masu zanga-zangar ya fito ne daga wasu da ake tsare da su ta wayar salula a asirce. A makon da ya gabata, hare-haren sama sun auna cibiyoyin tsare jama'a da daddare, bayan da ƙungiyoyin ƙasashen waje suka yi wani gargaɗi ga dukkan ɓangarorin biyu na Libya da suke ci gaba da gwabza yaƙi, cewa farar hula na tsare a wani wuri wanda ya auna su tun da farko.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a taskara hotunan namu kuwa, a safiyar yau ne kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a Abuja ta fara zama. Alhaji Buba Galadima na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida a kan jam'iyyar ta APC, inda yake ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar ta samu har shugaba Muhammadu Buhari ya ɗare kan karagar mulki. Abin tambaya a nan shi ne, mai yasa shi ba da wannan shaida da cewar jam'iyyar tasu bai kamata ta samu wannan nasarar ba? Nasiru Adamu Elhikaya ya haɗa mana wannan rahoton.
Na ba da shaida gaskiya ne. To, kasan ai mu duk abin da muke iya bakin fama.
Kakakin kamfen na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Buba Galadima ke magana bayan ba da shaida a kotun sauraron shari'ar ƙalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019. Abin da ya jawo martani daga APC mai mulki shine Buba Galadima ya ba da shaidar ce a matsayin dan jam'iyyar APC ba PDP ba. Buba Galadima ya ce ba wata sanarwa da aka fitar ta korarsa daga jam'iyyar, da ya ce ginshiki ne a kafata.
Ba a kore ni ba, ni kuma ban ce na fita ba, saboda haka kuma yaya ni da nake da gida zan fita in barwa agwala? Mu fa muka kafa jam'iyyar, duk wani mutumin da yake rike da wani mukami ko yake jin wani daɗi ko yake wani next level ko bottom level ko sky level, Allah ya bashi dama, mu muka bashi dama, domin da bamu kirkiro jam'iyyar ba mun yi sadaukarwa mun bar abin da muke yi, da bai sabo ya zama ba.
Injiniya, abinda yan APC ko kuma shugabannin APC ke cewa, matakan da ka ɗauka na yin kamfen ga Atiku Abubakar kai tsaye wannan ma sun fitar da kai daga jam'iyyar.
A wani sashen kundin tsarin mulkin Najeriya ne aka ce in ka bi wani ɗan takara ka bar jam'iyyar da kake yi?
APC ta bakin sakataranta na walwala Ibrahim Masari ta ce tuni Galadima ya sallami kansa daga jam'iyyar, kazalika ba ta jin ma kansa ɗaya ne.
To, wannan abu ya ƙara ƙaryata Buba Galadima, ya ƙara tabbatar ma da mutane dai abin da ya fama da tsofin shi da ke ji, saboda ƴaƴan shi suna da mutunci kuma yana ta zudda masa mutunci ga idan duniya. Wannan abin shi ne abin takaici. To, maganar cewa yana jam'iyyar APC sai dai wata jam'iyyar APC yake yi ba jam'iyyar APC ta Muhammadu Buhari ba, wakila wata jam'iyyar yake yi ba wannan jam'iyyar APC ba ko kuma farki yake ina jin amma dai magana ce in yana jiran wani cewa ya kore shi ne ba ni tsammanin akwai wanda baya da aikin yi da zai bata lokacin shi ya ce maka ya zauna yana kore Buba Galadima daga jam'iyyar tunda dama tuntune ya kore kanshi makamanta bai ce ya kafa wata jam'iyyar wai APC reform
injiniya Galadima ya tattaki shugaba Buhari da nuna ya fita sha'aninsa ne dan rashin cika alƙawari
shi yasa muke kallubalantan cewa shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai kamata bai cancanta ya tsaya neman shugaban kasa ba domin ba shi da ilimin da ake bukata na wanda zai iya rike harkar shugabancin Najeriya shi yasa ake tafiyar hawainiya don babu wannan sanin babu wannan kwarewar
injiniya mutumin da ya rike mukamai daban-daban har na ma shugaban mulkin soja a ce ba shi da ilimi
to kai kace soja Idi Amin ma ba yayi ba ko Jim Godel Bakasa bai yi ba su ba ma wai kawai sun rike shugabancin kasashen su bane ba ma kawai sun zama general bane na soja kowannen su ya zama field marshal daga baya har Jim Godel Bakasa na Central Africa ya ma zama sarkin sarakuna gaba ɗaya na kasar iyaka kenan kurunku
Gabanin raba gari da shugaba Buhari, Buba Galadima ne babban kakakin tallata Buharin tun 2003. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Siyasa riga ƴanci to Allah ya kyauta Nasiru Adamu Elhikaye kenan ita kuma hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe shekaru da dama a Najeriya inda take cewar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi samun yawan jama'a Hasalima tana cewar nan ba da jimawa ba Najeriya na iya shiga cikin sahun jerin ƙasashe uku masu yawan jama'a a faɗin duniya Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Hukumar kula da iyali na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta kwashi shekaru 45 cikin 50 tana ayyuka da suka jibanci kiwon lafiya tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya. Shugaban hukumar Eugene Kwenyu ya ce hasashe ya nuna cewa al'ummar Najeriya na karuwa ba wannan ne damuwar su yanzu ba. Eugene ya kara da cewa
UNFPA tried to distinguish between population control and human rights approach to family planning.
Eugene Kwanyu ya ce hukumar ta fi damuwa da ire-iren hanyoyi da ake bi wajen bawa mata haƙƙoƙinsu a lokacin da suka samu juna biyu da kuma yadda za a magance matsalolin da ke iya tasowa idan mace za ta haihu domin mun fi son mu ga an samu ƙaruwa ta hanyar ƙoshin lafiya. Eugene Kwanyu ya ce a yanzu hukuma ta fito da sabbin dabaru ne na jan hankalin matasa domin su fara ɗaukan harkokin kiwon lafiyar su da muhimmanci. Ita ma jami'ar hulɗa da manema labarai ta hukumar kula da iyalin na Majalisar Ɗinkin Duniyar Kori Habib ta ce akwai wasu matakai da hukumar za ta ci gaba da aiki a kansu.
Muna da inda muka dosa wato muka ce muna so mu kawar da abu kwarara guda uku. Kwarara guda uku nan za mu sa duk ƙarfinmu kuma mu gayyaci kowa ya zo ya haɗa gwiwa da mu don mu tabbata mun more shi. Ɗaya shine ya zamana cewa da mace tana da ƴanci ta zaɓi iya. Ko kuma a ce ta ce na dakatar da aihuwa in samu sarari na huta don lafiyar jikina in kuma wannan ta kasa samuwa to ya zama na gwamnati za ta iya cewa ta ba da gudumaman gashi mace za ta iya daukan magani ko kuma alurar da ita yadda za ta iya tsayar da aihuwa sai sanda ta ga dama ko kuma a'a tsakanin da zuwa da ina so ba da ratar shekara biyu ni ma dan sararawa jikina to wannan ƴancin dole mu gaya mata suna da ƴanci kuma a wani fannin zamu ci gaba da koyarwa ma'aikatan asibiti kamar su nurses da su midwives su ci gaba da capacity building wato koyar musu yanayin yadda zamani ke tafiya yanayin yadda ya kamata su ji so that su ma sun san cewa da za a iya karasar da wannan aiki na biyu shine kuma rashe-rashe da mace-mace da mata suke yi dalilin haihuwa zamu ci gaba da gaya ma gwamnati dan Allah wayannan ƴan kankananan asibitocin ba referral manyan ba PSC ya zamana an sassaka musu da kwararrun ma'aikata kuma an saka wa'annan abubuwan da ya dace wurin domin su wanda suke local government da su wanda suke ƴan angwanni za su moran wannan wuraren ba sai sun tashi neman lafiya a koina ba
a nashi nazarin daraktan hulɗa da manema labarai na ma'aikatar kididdiga ta ƙasa Muhammad Isa ya yi bayani ne akan yadda alƙaluma suka nuna yawan al'ummar Najeriya a yanzu
masana sun dora cewa a kasara yawan jama'an Najeriya ba su kasa miliyan 200 ba, kuma sun yi wanga hasashen ne bisa ga kidayen da aka yi na farko cikin shekaru 2006 wanda yake shine har yanzu ake amfani da shi a yi hasashe don a samu abin da za a amfani da shi wajen tafiyar da ayyukan kasa gaba daya. To ina ganin ba za mu kasa miliyan 200 ba a Najeriya. Shi wannan kidayen da aka yi tabbaci an amshe shi kai zama ingantaccen kidaya a kasa gaba daya. To kuma a cikin alƙawarin da aka tattara a wannan lokaci din an fahimci cewa yawan jama'a a Najeriya suna karuwa a kowane shekara da misalin kashi 3.2 bisa 100 a kowane shekara. To idan aka yi lissafi kashi 3.2 kowane shekara so shekaru 13 bisa ga wannan alƙawarin na kidaya da aka yi 2006 shine yake bada wannan kusan miliyan 200 a Najeriya yanzu. Ba da bayan haka ba mu kai can ba, amma yanzu muna nan muna kokari mu gani muna amfani da alƙawarin haihuwa da mutuwa saboda a daidaita yawan jama'a a ƙasar.
Alƙaluma sun nuna cewa ana rasa mata masu juna biyu 111 a kowace rana wurin haihuwa a Najeriya. Wannan alƙaluma ne hukumar kula da iyali na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kawo tallafi a kai saboda a samu magance su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya kyauta a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro, akan wannan batun ne ma muke so zamu ba ku dama ku kira don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna ganin hakan zai taimaka wa al'ummar kasar da kuma sauran kasashen Afirka? Amma kafin nan mu dan shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu na farko ya fito daga garin gwamna wa muke da shi a jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillahi, gaskiya wannan iziga da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ke dangane da irin mutuwar da ake samu na masu cikkuna haka da sauransu, gaskiya abu ne mai matukar muhimmanci a riƙa wayar da kan al'umma. saboda kaga irin wannan abubuwan gaskiya al'amari ai wa'anda ma ake sani kididdiga kenan ai akwai matan da suke mutuwa ma dake a cikin gida wanda ba tare da an san irin wa'annan abubuwan na dangane da wannan kididdiga take fitowa ba kuma kaga da yawa za ka ga misali idan aka fita gida aka samu irin wa'annan matsalolin to amma da yawa za ka ga irin wannan din gaskiya ana samu to amma idan aka bi misali asibitoci na gwamnati da kuma wasu ƙananan asibitoci wanda yake za a iya gwamnati za ta iya sa kanta a ciki to a wayan wa da mata kan to ina ganin za a samu ci gaba kuma wannan abu za a samu ragowa-ragowan mutuwar da ake samu wajen haihuwa ina fatan wannan abu dai Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu kuma Allah ya iya mana iyawarsa tashi lafiya Alhaji Musa Garo na ra'ayi kenan
to mun gode Alhaji Musa muna da har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna
Aliwaran dai barka da lasariya.
To barka ka dai.
Malam Murtala ne ta kiran ku daga saka sare
sai. To Malam Murtala muna sauraron ka amma sai ka dan daga muryar ka.
Ai na ke saba da na chairman tun mu ba. Ba da yadda
sai ka Malam Murtala ka dan ƙara daga muryar ka. To layin Malam Murtala ya tsinke har yanzu dai muna sauraron ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan maudu'i namu na yau. Wai shin kuna ganin waɗannan mace-mace da ake samu a ƙasashen Afirka a sanadiyya koko a wajen haihuwa na mata da kuma irin adadin da ake ƙara samu na yawaitar jama'a musamman a ƙasa irin Najeriya ta ya kuke ganin hakan zai tallafa wa tattalin arziki da kuma al'ummar wannan ƙasa muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayinku to mun sake samun kira da Kaduna wa muke da shi a Kaduna
Magana Adnan Umar.
To Malam Adnan muna jin ka. To Malam Adnan ko zaka taimaka ka dan kashe rediyon ka?
Hello?
Malam ka kashe rediyon ka Malam Adnan.
Na kashe.
To muna jin ka yanzu. Ah baka kashe rediyon ba dan Allah ka kashe.
To na kashe.
To layin Malam Adnan ya tsinke shi ma har yanzu dai muna sauraron ku ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To mun samu wani kira daga ina ne wannan kiran?
Wannan kira daga Gombe ne.
To Malam na Gombe muna sauraron ka.
Kuna magana da Alhaji Malam Garin Marke.
To Alhaji muna jin ka.
Lalle wannan kididdiga da aka sanar da jama'a cewa mata suna yawan mutuwa lalle wannan annan abu ne abin takaici gaskiya kamata a shiri na musamman wanda zai taimaka irin a rage wannan mace-macen na mata masu juna biyu.
To ya kake ganin an ce adadin ƙasa irin Najeriya zai ninka nan da 'yan shekaru kaɗan kana ganin yawan mutanen na idan ya ƙaru akwai wani alfanu da tattalin arziki da al'ummar ƙasar za su samu?
Lalle inda akwai abubuwa na cigaba da za a samu alfanu sosai mana inda aka samu ayyukan yi a mutane. Ba za a zauna kara zube ba idan dai aka samu ayyukan yi dai ina ga za a samu abun alfanu sosai ma.
To mun gode Malam Garito har yanzu dai bari mu koma jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
To ra'ayina dai tabbas ana samun karuwan dimbin jama'a musamman a Najeriya. Yana da kyau kuma gwamnati ta kula da matasa idan har Allah ya kaddara aka kula da matasa aka samar musu da abin yi ba kuma gwamnati bane kadai har masu kuɗi da masu hannu da shuni dole su shigo harkan matasan nan idan aka taimaka musu to tabbas yawan su zai kawo ci gaban ƙasa kuma ta bunƙasa kwarai da gaske. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode bari mu koma a jihar Gombe wa muke da shi a jihar Gombe.
Ni kuma ina Bali.
Wake magana?
Bali ne, Bali.
To ka faɗi sunanka? Sale.
Daga Sale. Sale daga Taraba, ƙaramar hukumar Bali.
To muna jin ka Malam Sale.
Yawwa, ra'ayina shine wannan al'amari dai da yake faruwa ina fatan Ubangiji Allah ya daidaita mana al'amura.
To ya kake ganin wannan yawan mutane da ake cewa zai ƙaru? Ta yaya kake ganin hakan zai tallafa wa al'umma da kuma tattalin arzikin ƙasa irin ta Najeriya?
Wato wannan abu dai ina ganin yadda zai a za a tallafa shi ne a ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauƙin al'amari. Domin duk wa'insu magunguna da za a ce za a kawo na rage haihuwa da sauransu nan, wannan abu ne daga Allah.
To kana ganin menene kake ganin su kuma al'umma ya kamata su yi don a samu ci gaba mai albarka baya ga ci gaban al'umma, a samu kuma ci gaban tattalin arziki?
Wato abun da ni nake gani a fadakarar da al'umma shine abun nan a zauna a tunatar da mutane don Allah irin yawaicin haihuwan nan a ɗan takaita shi. Kuma mutum inda yana da yara biyu, to idan kiyaye zuwa yara su yi kwari da san ya gudanar da tarbiyyarsu.
To mun gode Malam Sale Bala. To muna godiya ga ilahirin waɗanda suka kira da wanda ma ba su samu damar kira ba, gobe ma rana ce idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kasar Ivory Coast ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka, bayan da ta doke kasar Mali da ci ɗaya da nema a wasan matakin 16 da suka fafata a yau. Don wasan gaba na kungiyar Crystal Palace, Wilfred Zaha shine ya zura ƙwallon da ta baiwa kasar ta Ivory Coast nasara a minti na 76 na wasan. Kasar ta Ivory Coast za ta fafata da Algeria ne a wasan na quarter final a ranar Alhamis mai zuwa. Yanzu haka kuma kasar Ghana na nan tana fafatawa da Tunisia a zagayen na 16. Don wasan Nigeria, Odion Ighalo ya karbi wata kyautar mamaki sakamakon namijin kokarin da ya yi, wanda ya haifar da galabar Najeriya akan kasar Kamaru. Ighalo ya zura kwallaye biyun da suka taimaka wajen nasarar da Najeriya ta yi akan kasar ta Kamaru da ci 3-2. To sai dai a daidai lokacin da kowa ke tsammanin dan wasan ya sami kyautar makudan kudade, wani dan Najeriya ne ya tari dan wasan da kyautar naira 1,000, inda kuma ya ta roƙonsa tare da magiya da ya karbi kyautar tashi. An yi ta yayata hoton bidiyon dan wasan sa'ad da yake karban kyautar, wacce masu sharhi akan lamarin wasanni suka ce ta ƙayatar ba wai don yawan kuɗin ba, sai dai domin nuna kishin ƙasa. A ɓangare ɗaya kuma, wani ɗan Najeriya ya rasa aikinsa bayan shan kashi a gasar ta ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka. Emmanuel Amunike, mai horar da 'yan wasan ƙasar Tanzania, ya rasa aikin nasa ne sakamakon ficewar da ƙasar ta Tanzania ta yi daga gasar ta bana. Hukumar ƙwallon ƙasar ce ta bayyana korar Amunike sakamakon abin da ta kira rashin taɓuka abin a zo a gani a gasar da ake fafatawa a ƙasar Masar. Tsohon ɗan wasan na Super Eagles ta Najeriya ya soma aikin horarwa a ƙasar ta Tanzania ne a watan Agustan bara, inda kuma ya yi nasarar kai ƙasar ga samun gurbi a gasar ta nahiyar Afirka ta bana. To sai dai sun sha kashi ne a dukkanin wasanni uku na matakin rukuni-rukuni, lamarin da ya sa ƙasar ta yi wajarar daga gasar tun a matakin na rukuni-rukuni. A ƙasar Faransa kuma, ƙungiyar PSG ta ce za ta ɗauki mataki a kan shahararren ɗan wasan ƙasar Brazil, Neymar, sakamakon ƙin halartar filin atisayen ƙungiyar a yau Litinin, ranar farko ta soma atisayen shirye-shiryen soma kakar wasanni. Ƙungiyar ta ce Neymar, ɗan shekaru 27, bai dawo ba kamar yadda aka tsara a yau Litinin, kuma ba tare da wani bahasi ko izinin ƙungiyar ba. An yi ta ta'allaka ɗan wasan da komawa ƙungiyarsa ta da, wato Barcelona ta ƙasar Spain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, agogon muna cewa karfe 4:58, wanda har yanzu dai ana ci gaba da fafatawa tsakanin Ghana da Tunisia. Malafi, wai me ke faruwa ne a wannan wasa?
To yanzu haka dai an kwashe minti 90, kowace ƙasa tana da ci 1-1, yanzu kuma an ƙara musu minti 30.
To kana nufin ci 1-1 yanzu an za a je zagaye na biyu,
wanda ake kira da Turanci extra time, ba an kara musu minti 30.
To Allah ya sa mu dace. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa. Yanzu kuma ga mun kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. To masu saurare, ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya takaice ba saboda lokaci. Yanzu haka muna ƙara yin godiya ga wanda ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni, Mr. Daniel Brown, sai injiniyan namu na yau, Mr. Dan. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muka fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.